Yan uwa masu girma, muna ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya, ya kuma su imani, mu ji tsoron Allah matuƙa jin tsoro, duk wanda zai magana yayi magana ta gari, magana mai kyau. Ya ku mutane, kusancewa Allah madaukakin sarki ya halice mu daga rai guda, shine annabi Adam alaihi salam. Ya kuma su imani, mu ji tsoron Allah, mu san cewa babu wata magana ingantacciya wadda take ta haƙiƙan gaske, abin gaskatawa kamar magana Allah da kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisan shi. Ya kuma su imani, Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a cikin alqur'ani mai girma, ya kuma su imani, ku tseratar da kawunanku da iyalinku da wata wuta, kowa yayi kokarin kare kanshi, kenan uba da uwa da kuma ƴaƴa, a kare su daga wutar jahannama, kenan da imani da Allah da bautar Allah da sanin Allah da yin addini akan ilimi da duk abin da ya dace, duk abin da zai sa ka kare kanka game da wuta. To Allah ya ce ka kare kanka kuma ka kare iyalinka, kenan matarka da ƴaƴanka, kai a matsayinka na uba. Ya ce ita wannan wuta da za mu kare kanmu game da ita da mu da ƴaƴanmu, abin hurawarta shi ne mutane da duwatsu. Akwai mala'iku masu ƙarhin gaske a bisa wannan wuta, wanda su ne masu gadi, kuma wanda ba sa saba ma Allah abin da ya umurce su, abin da Allah ya ce su yi suke yi. Duk wanda bai kare kanshi ba, idan ya shiga cikin wutan nan, to babu wuta. Mala'ikun nan su ne masu kula da shi, shi ne su ne masu kare shi akan wannan wuta, daidai laihin da ya aikata, daidai zunubin shi. To wannan gabace ba a so a kai nan, kowa ya kare kanshi, in ji Allah. In ka kare kanka bai isa ba, sai ka kare matarka, ka kare ƴaƴanka. Yana daga cikin manya-manyan amana, ƴan uwa masu daraja, da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora ma musamman iyaye da uwaye, uba da uwa, babban amana da Allah ya ɗora musu tarbiyyar ƴaƴa. ƴaƴan da aka haife su, a tarbiyyantar da su tarbiyya ta musulunci, ka ciyar da su, ka saya musu kaya mai kyau, ka sa su makaranta, ka musu kaza, ka saya musu abin hawa, ka musu kwanta, ka zuba musu kuɗi, ka su sha wahala a gaba. To ita a kiyama kuma yaya? Ka musu tunanin lahira, dole ka musu tunanin lahira. Wannan tunanin duniya ne. Dan adam yana rayuwa ne da abu biyu, akwai gangan jiki wanda rayuwar shi shine ka ci abinci, ka sha ruwa, ka sa kaya, ka shiga gida, ka sa abin hawa. Wannan duniya ce tsantsa. To akwai ruhi wanda shi kuma lahira ce. Ka karanta Qur'ani, ka san dokar Allah, ka karanta hadisi, ka san dokokin manzon Allah. A matsayinka na musulmi, ka san ko kai wane ne, kuma ka nuna ma ƴaƴanka su ma ko su wane ne. Sanin Allah da kiyaye dokokin Allah, sanin manzon Allah da kiyaye dokokin manzon Allah. To yanzu kenan ka cike bangare biyu. Yanan kakka kula da duniya kadai, ka bar lahira babu komai. A'a, ya kamata a kula da abubuwa guda biyu. Tarbiyyar ƴaƴa wani babban haƙƙi ne. Duk wanda ya aihu a gobe kiyama, sai Allah ya tsaida shi, wannan ɗanaka ya kai da shi, wannan ɗiyata ki ya kika da ita a matsayinki na uwa, kin tarbiyyantar da ita tarbiyya ta musulunci, ko kuma kin barta karazibe tana garramba a titi, kuma kowa sai ya bada amsa, laihin su kuma yana kan iyaye. Shine wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa kowa ana halittar shi ne akan imani da musulunci, fitra, halitta da Allah yake so, bautar Allah tsantsa. Yace sai in uwayen Yahudawa ne, in ya girma ya zama Yahudi, su suka sa shi. In uwayen Kirista ne, in ya girma ya zama Kirista, suwa suka sa shi, uwayen wannan. In musulmi ne, to sai tsaya akan musulunci. To kenan kaga ɗanka akan musulunci yake, kuma kai musulmi ne, kenan dole ka zajirce, ka karantar da shi, a kai shi makaranta don ya san tarbiyyar musulunci, ya san Allah, ya kuma san manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya san kuma yaya zai musu biyayya. Hadisi na Abdullahi dan Umar, Allah ya rada su gaba daya, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa dukkanku makiyaya ne, kuma kowa sai an tambaye shi akan kiwon da aka ba shi. Matarka da ƴaƴanka kiwo ne Allah ya baka, sai an tambaye ka me ka karantar da su, me ka nuna musu? Kawai abinda ka nuna musu jin daɗin duniya, su ci su sha su yi barci, ko kuma ka sa sun san Allah, sun san addini? To nan kuma zaka bada amsa, in ta yi daidai ta yi daidai, in ba ta yi daidai ba kuma ranar nadama ce, wanda nadama ba ta amfani, saboda ba a dawowa duniya. In an ta yi an ta yi kenan. To shi yasa babban jan kunne ayar da makaranta ta farko, Allah yake jama iyaye kunne, ku tseratar da kanku daga wuta da ƴaƴan, kowa ya dage, kowa ya tsaya da kyau. Wani hadisi na Anas ibn Malik, sahabi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, annabi yake cewa siran Allah da amsa ta tabbata gare shi, Allah zai tambaye duk wani wanda aka bashi kiwo, abinda aka bashi kiwo ya kiyaye ko ya lalata, sai an tambaye shi. Yace kai hatta mutum a gidan shi, ƴaƴanka da matanka me suke yi, me suke aikatawa, me suke bartakawa, sai an tambaye ka. To kuma yanzu ƴan uwa masu daraja, ga mu a yanayi na ƙarshen shekara na karatun boko, wanda yara za su shiga hutu, kenan babu makaranta na neman duniya. Yanzu mu ya dace ya kamata a kai yara su san karatu na neman lahira, ya kamata a kai su makaranta su san addini. Allah ya hore mu, ko kuma Allah ya mana albarka makarantu iri kala-kala daban-daban kowace kwana kowace unguwa, ba sai ka je nesa ba. To taka kaza ka bar ɗiyanka suna yawo, wai ka ce hutu ne, hutun mi? Hutun mi ne da suke, sun yi hutun boko, to kenan babu zancen musulunci. A'a, a yanzu ne ya kamata su dage, in har da Qur'ani ne, har da hadisai ne, sanin fiqh ne, sanin tsarki alwala, kai kanka ma a makaranta ne, kai uba za su san ko kai wane ne. Dan da bai je makaranta ba, uban da bai sa dan shi makaranta ba, to dan bai san darajar shi ba. Ko da ya mutu dan yana ta harkokin shi, ko yana ganin ma uban ya takura mishi, in talaka ne bai bar musu kayan gado ba na kirki, yace baba bai yi barci yayi yawa. Mutane suna ta neman kudi suna bar ma yayansu gado, mu kuma baba ga abin da ya bar mu, bai san addini bane, ba kai shi makaranta ba, kuma tayi akwai lahinka a ciki. Kenan a wannan hutu kakkamar yaro, ko kuma kace a zai tsaya a yanzu ne zai tayi bakansa, a lokacin ekol a ce ekol ake biyaje bakansa ba, amma yanzu sai ta yawo. Kai gidanka akwai tarbiya, akwai addini, sai je wani gari ko wani wuri babu tarbiya babu addini, sai je zo ma da wani ra'ayi sabo, babu sallah tana yawa ya zambillah, tana yawa za a je a shiga wani kide-kide da wani raye-raye, a rika zuwa gidan rawa, a rika zuwa gidan wane ne, wai mutane sai su ce ai yanzu hutu ne ake na boko, a bar yara ne, yara ne, ai yara ne, ko da an ce wane danka kai la'akari, sai ce ai yara ne in sun girma sun fasa. To shi kuma duk mutumin da mashabba ala shayin mata alai, in dai ya zamanto da shi ya girma, da shi ya zama samari, da shi ya tashi, da shi to ba kakka sake ka ce wai zai fasa, ba abin da zai fasa, ka mishi hasarar rayuwa, ka tozartar da shi a gobe kiyama, kuma da kai da shi iyazan billah sai an zo an yi abubuwa manganu marasa kyau. To wannan yanayi ne ba a so a je, mu yi kokarin kare ɗiyanmu, su yi wani balo ko su yi wasa, wannan duka ba laifi ba ne, amma komai yana da lokaci, lokacin karatu daban, lokacin wasa daban, lokacin ziyara daban, lokacin zuwa zumunci daban, komai tsara shi za a yi, amma kakka bar ɗiyanka kawai ka razube. Wasu ma kaga yanzu lokacin damuna ne, sai a yi ta zuwa tafki ana fadawa, yau a ce wasu sun mutu a tafki mutum biyu mutum uku, ya zambilla. Yanda ɗan adam yake da tsada, yanda ɗan adam yake da daraja, yanda ɗan adam yake da mutunci, har Allah da ya halicce shi yake cewa walqad karramna bani adama, mun girmama ɗan adam, mutum ne mai matsayi, mutum ne mai daraja. Amma sai kaga yara, kai ka ce kawai ba a yi su ba kai, kawai ba su da kowa, kawai ba su san kowa ba, yaro karami ya zambilla, ya je ya fada hanyar ɗan shaye-shaye, ɗan kwaya, tun yana karami ya fara shaye-shaye, to ina rayuwar shi? Yana girma shekara 20-25 ya haukace saurayi, cikakken saurayi wanda zai noma ko yayi sana'a ko yayi wani aiki ya taimaka baban shi, ya taimaka uwar shi, kawai sai ya ganshi a titi ya haukace shaye-shaye saboda sakaki na iyaye. Ɗan uwa masu girma ya kamata mu buɗe idanuwanmu da kyau, duk wanda Allah ya bashi ɗa to ba ƙaramin daraja ba ce. Ka taba ganin kasuwa da ake sai da iya? Babu. Sai ga Allah ba mutum dukiya ta wuce a ilga, amma Allah bai bashi aiwa ba, yana ta yawo, yana ta addu'a, ya je umara, ya je hajji, ya je likita kaza, ya je likita kaza, roƙo yake Allah ya bashi ɗaya lak, kai ku Allah ya baka ɗaya, ya baka biyu, ya baka uku, ya baka hudu, amma ka ƙi tsayawa ka nutsu. Wannan ya'ya hannun jari ne hatta a gare ka, hannun jari na duniya da kuma hannun jari na gobe kiyama, za su taimaka maka, za su agaza maka, in sana'a kake, in aikin gwamnati kake, in mi kake yi, ga su nan suna tare da kai, kuma a gobe kiyama kana mutuwa su rika addu'a, Allah ya shi kan baba, Allah ya mushi kaza, Allah ya mushi kaza. To kaga kenan, sai mu yi sakaci mu bar irin waɗannan abubuwa, su kuma hannun jari ne, tattalin arziki ne Allah ya baka wannan ya'ya da suke tare da kai, ko musamman ka tarbiyyantar da su tarbiya ta musulunci, ka rika nuna musu abubuwa mara kyau, ka rika nuna musu abubuwa masu kyau, ka kai su makaranta, makarantar ma ka nemi makaranta ta kirki, yanda ka san a boko sai ka rika lalubawa kana dibawa, wace ekol ake karatu, wace ekol ake samun nivo mai kyau, wace ekol ake kaza. To ya kamata makaranta ma ka tsaya ka diba wace makaranta ce, karatun Qur'anin karatu ne lahiyayye, hadisan da ake karantawa hadisai ne lahiyayyu, fiqhun da ake koyawa fiqhu ce mai kyau, kakka je ka sa ɗanka hannun yan kalakato ko yan tatsi ne ko yan shi'a. Ya kamata duk kai lakayi da wannan, dan yaran nan in ya kubce ma to iyazan billah sai Allah ya kare mu, Allah ya kiyaye yawa masu daraja, yawa masu girma. Babban amana a nan duniya dai da Allah ya ba wani, to babu amana, babu kamar amana da Allah ya ba iyaye. Kuma farkon abu da ya kamata iyaye su tashi da shi shine sa ma yara aqida ta kirki, zuciyarsu, imaninsu, me suka kudurta a ciki, to shine abin da ya faru, abu na farko wanda ya kamata kai uba ka sa idanuwanka. Ɗanka me yake yi, wata irin sallah yake, wata addini yake, me yake burge shi a duniya? In ka ga ba mai kyau bane, kaɗan-kaɗan-kaɗan da wayo da dabara sai ka karkatar da shi zuwa ga abu wanda yake mai kyau, kakka bar shi karazube. Haka kuma dasa san Allah da kuma dasa mishi san girman Allah, sanin girman Allah a cikin zuciyar shi, ka nuna mishi girman Allah, kada ya zamanto saban Allah ana yi in baka nan, in kana nan kowa mai imani ne a cikin gidanka, kai uba kakka koma ya kakka koya ma yaranka tsoranka, kai in ka zo ka buga koha ko ka gyara murya a'am a'am shikenan da mata da yara kowa sai jejeta a duka alwala ana sallah kana nan radda ka huta ko kai bulaguro kowa yana abin da ya ga dama saboda baka samu tsoron Allah ba ka samu tsoron ka kai radda baka nan ko ka mutu kenan ibada ta kare amma abin da ya dace ka samu musu tsoron Allah ka ce musu ko ina nan ko banna nan Allah yana ganin ku duk abin da za ku aikata a bayana ko ina nan ko banna nan Allah ne kamata ku san a gaba ku san girman Allah ku san Allah shi halice ku shi mu kaza shi mu kaza ni'ima daban-daban to ka ku saba mushi ku riga cika sallah ku riga gyara abubuwa da kaza da uwayen da ƴaƴan duka sai ka koya musu tsoron Allah a dasa ma yaro tsoron Allah da kuma san Allah da kuma muraqaba shine ya san cewa ko a gidansu ko in ya huta wajen abakan shi ko in yayi bulaguro ya taiba kansu nan ma Allah yana nan yana ganin shi ya zamanto mana mai kiyaye dokokin Allah annabawan Allah haka suke yi salihan bayu wanda suka wuce su ma haka suke yi suna sa diyansu hanya mai kyau haka kawai zaka tara diyanka ko ka rika gaya musu a kowane lokaci ku ji tsoron Allah annabawan Allah Allah ke ba mu labari cewa wasabiha ibrahimu bani wa yaqub annabi ibrahim da annabi yaqub sai suke wasiya wasiya shine umurni wanda ya wuce umurni abu mai muhimmanci yace musu suka ce musu Allah ya zaba muku addinin musulunci shine addini kada ku sake ku mutu sai kuna masu imani kaga annabawan Allah ne suke gaya ma matan su da ƴaƴan su to ina ga mu to kaga haka kuma Luqman al-Hakim annabi Luqman shi ma haka yake gaya ma dan shi yace ya kai dan dana kada ka sake ka rika hada bautar Allah da wani kenan ka koya ma danka tauhidi kada ka sake yin shirka da Allah yace kar ka yi shirka shirka babban zunubi ne yana magana dan shi dan karami yake gaya mu shi haka yana sanya shi hanya ya kuma musulmi mu san cewa babban gado wanda uba zai bar ma ƴaƴa babban gado da uwa za ta bar ma ƴaƴanta to babu kamar sanin Allah da tsoron Allah da istiqama tsayuwa akan addini da kuma lazamtuwa da dokokin musulunci koda ka bar musu miliyan so miliyan trillion inda babu tarbiya inda shaye-shaye suke inda za su rika yawo su rika kashewa kudin sai ya kare inda da rayuwar su amma an ka nuna musu san Allah ka nuna musu sanin musulunci sun san Allah sun san dokokin Allah to abinda ka bar musu ma zai albarka amma dan ka ce ka bar musu kudi kadai babu imani babu sanin Allah babu sanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hasara ce jina kai kai wahala kuma su ma za su wahala kudin sun kare busu maka wata sadaka jariya ba ko wani masallaci ko tarijiya su a banza kai a banza ya zan billah dalilin me baka dage ba wajen karantar da su addini da kuma koya musu addini gado dai so da yawa mutane uba ina so in bar ma yayana kaza kaza ka su sha wahala to ina tunanin ka cewa diyanka ka su sha wahala a gobe kiyama azaba wutar jahannama wanne ne kamata ka musu tunani da farko in ka kare su da wutar jahannama an yi so kuma sai ka kare su da wahala ta duniya dan uwa masu daraja dan uwa masu girma mu san cewa haƙƙin ƴaƴa ne akan iyayensu daga cikin manyan haƙoƙi shine yin addu'a musamman a irin wannan yanayi namu yanda abubuwa suka lalace abubuwa yanda suka bace kullun tarwa ne ake kamar awaki ga bangare na wani shaye-shaye ga bangare na abin da ya shaye salula group daban-daban tana yawa yaro ya hada wata group ba sani ba ga ƴan luwadi ga ƴan wane ne ga ƴan kalakato ga ƴan tatsi ne ga ƴan shi'a ga kuma wanda suke yahudawa nasarawa abubuwa daban-daban kai uba ka rasa to ya ne wata hanya zaka bi to daga cikin manyan hanyoyi akwai addu'a ka rika yin addu'a kullun Allah ya shirye mu Allah ya shirye da bayan mu haka zaka rika addu'a Allah ya shirye mu Allah ya shirye da ƴaƴan mu wannan kuma annabi ibrahim alayhi salam shine farkon wanda ya fara haka yace rabbi ja'alni muqimas salati wa min zurriyati ya Allah ka sanya ni mai tsaye da sallah da ni da ƴaƴana zuriyata ko yace ya Allah wannan addu'a ta ka karbe ta ya Allah kenan kai ma sai ka rika daga hannu Allah ya shirye da ƴaƴan mu Allah ya shirye da su kaza Allah ya shirye da su kaza bai dace ba bai kamata ba ba tarbiyyar musulunci bane yaro yayi wani abu a ce Allah tsine maka Allah wadaranka Allah kaza Allah hallaka ka Allah ya kashe ka banna son ganinka wannan musiba ce bala'i ne uwaye suke jama'a ƴaƴan su saboda addu'a iyaye karbabbiya ce in yaro yayi ba daidai ba sai a ce Allah ya hadi Allah ya shirye ka Allah ya sa ka gane Allah ya maido da kai hanya ya Allah ka shirye mana da su Allah ka shirye shi wannan shine babban addu'a da uwaye ya kamata su rika yi musamman uwaye mata abu kadan Allah tsine maka kaza Allah tsine maka kaza in ya tsinu to shikenan ya tsinu kuma addu'a ki karbabbi ya ce ki a matsayin ki na uwa kenan abin da ya dace ki ce Allah ya shirye ka Allah ya saka gane Allah ya dora ka hanya mai kyau annabi ibrahim alayhi salam annabin Allah ne kusan ƴaƴan nashi ma kusan annabawa ne a ciki har ya zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duka zuriyar annabi ibrahim ne to ka ji ba kaga addu'a kyakkyawa kenan kama ƴaƴanka addu'a mai kyau kama zuriyarka kace har bayan bayanka Allah ya kawo maka albarka da kuma alheri haka kuma bayan Allah nagari Allah subhanahu wataala yake cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun in dai mutumin kirki ne uba nagari uba na kirki uwa ta gari uwa ta kirki to kullun addu'asu Allah ka bamu ayya nagari Allah ka bamu ayya masu binka ya Allah ka bamu ayya masana addini Allah ka tarbiyyatar mu da ayya to haka ya kamata kullun mu rika addu'a kan mu sake halshen mu ya zamanto ya karkata da wani abu wanda yake na alheri ne kullun mu rika addu'a alheri a kasan haka sai manzo Allah yake cewa mutum uku addu'a karbabbiya ce babu shakku na warko shine wanda aka zalunta in yace Allah ka saka mini Allah zai saka mishi in wani zalunta wani yace Allah ya isa to Allah sai ya saka mishi na warko kenan sai mai bulaguro shi ma ya daga hannu Allah zai karbi addu'a shi sai na uku wanda shi muke magana akan shi addu'ar iyaye ga ƴaƴansu in dai Allah ka ce Allah ka shirye su Allah ka sa su gane Allah ka maido da su hanya to in Allah ya yarda Allah sai ya karba to kaga kenan ana in kai kishiyan mumunan in kai kishi addu'a mai kyau kai mumuna to nan kuma zaka ga mumuna iyazan billahi shine abinda ba a so Allah shirye da mu Allah shirye da ƴaƴanmu Allah shirye da matanmu Allah shirye da bayanmu ya kuma wani masu girma kusan cewa kulawa da tarbiyyar ƴaƴa tana amfana kowa ta amfani ƙasa ta amfani shugabanni ta amfani malamai ta amfani iyaye ta amfani kowa maza da mata tunda yara sune manyan gobe duk lokacin da aka shekara 100 to sabuwar generation ta take zawa kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ala ra'si sana yanzu misali a yanzu kace duk wani mai shekara 20 nan da shekara 100 tabbas baya nan sai illa qalil nadir to sai wannan da kake ganin sune yara yanzu su kuma suna da shekara 1 2 3 a shekara 100 kenan suna da shekara kusan 80 su ma sun wuce to su ƴaƴan su idan daya zama nagari zai a hida nagari shi ma da nagari in aka yi shi zai a hida nagari in daya lalace wanda zai aihwa ya zambilla lalacacce ne wanda zai aihwa shi ma lalacacce ne to sai a samu kusan cycle biyu shekara 200 shekara 300 mutane ba su gyaru ba dalilin ne iyayen na farko ba su tsaya ba su ga dajajirce wajen tarbiyyar ta da yaya akwai ma yaro sanin Allah da san Allah akwai ma yaro sanin manzo Allah da san manzo Allah kiyaye dokokin Allah kiyaye dokokin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kiyaye addini sanin mi Allah me yasa ma Allah ya halice ka to wannan babban abu ne kuma kullun ana kuka da rashin tarbiyya abu kadan sai ka ji wani ya sha kwaya yayi kaza wani ya soke wani yara kanana sai wani ya soke wani kawai ya kashe shi hal abada kenan wani kuma karami shi ma shine ma dila mai sai da kwayan kuma alkol a makaranta kaga abubuwa ne wanda ya kamata iyaye a mure idanuwa musamman gwamnati kaga inda za a ce boko da ake ba irin tsari wanda turawa da za a ce yanzu a samu a sa tarbiyya a cikin islamic ko da awa ɗaya ne kai ko da miji 30 ne a kawo ayoyi na amana a koya ma dalibai alkur'ani akwai ayoyi na sanin Allah akwai ayoyi na sanin manzon Allah a komo hadisai a karanta hadisai na sanin amana hadisai na sanin dokoki hadisai na sanin kaza to sai ga an zauna lafiya kuma Allah ya ma kowa albarka to amma har yanzu ana nan ana ta kai kawo kaga kenan abin da ya dace ne duk wani mai faɗa aji musamman a Niger tunda zan a Niger sabuwa Niger sabuwa to ya kamata hatta addini ma mu zamanto sababbi a sa tarbiyya a tusa tarbiyyar musulunci a cikin ekol abinda zai ba ku mamaki in mutum ya tura irin su almai su wane ne duk ana karanta musulunci musulman ba su wuce 10 cikin 100 ba 10% amma sai kaga an samu su a ce haƙƙin ya za a yi musulmi ba akwai mashi addini ba sai a ce haƙƙin su ne ku sa musu musulunci a cikin ekol sai a koya musu kasar kafure ce dawa mu kasan musulmi ne amma in aka ce a sa karatun musulunci a cikin ekol dan kowa ya san addini a san amana wani sace sace ma na kudin gwamnati duk sai rage saboda an koya maka babu cin rasawa haramu cin amana haramu sai ga wani mutum musulmi ne sai ya ce ana so a maida ekol ta zama to musulunci ya zambilla kaga wannan akwai sanin akwai rashin sanin addini menene matsala a ciki in ma mutum addini dubu ke da akwai a Niger ba addini biyu ba a ce kirista da musulmi a ce addini dubu ne to sai a samu malamai dubu kowa a koya mishi addinin shi yar ɗaya ce awa ɗaya ne musulmai eh to ga malami zai koya muku musulunci ina kirista ku kuma ku zo kuna da inar za a koya muku kiristanci ai wannan adalci ne shi musulmin shi ma an mishi adalci shi ma kirista an mishi adalci kai ko a ce akwai bayahudi a ƙasar Niger a kawo malamin bayahudi ya koya mishi bayahudancin shi da yake yi an mishi adalci amma kawai sai a zauna karajibi mutum ya ekol ya yi primary ya yi college ya yi lise ya je jami'a ba taba koya mishi ba Allah ya ce annabi ya ce kuma kasan musulmi ba koya mishi alwallahi ba koya mai sallah ba ba koya mishi komai ba wai kuma in ya hau sama in ya zama minister ko ya zama shugaban kasa ake so ya adalci yo aina ya koye ta waye koya mishi adalci bature ne ya koya mishi ra'ayin shi na kwakwalluwar shi in Allah in kowa bai ganin ka komai kana iya a aikin ka na gwamnati in dai ba a kama ka ba da fureba a rubuce cewa ka ci kuɗi to kawai ka tsira to muku a musulunci ai Allah yana ganin ka yanzu cin hanci wa ya sai ce ya hana cin hanci in ba musulunci ba babu wanda ya sai hana cin hanci tunda wannan lokacin da zaka mara cin hanci ku biyu ne da kai da wanda zaka ba ko kuma da kai da wanda zai baka kai in kai za a ba cin hanci a cikin biro misali a ruhe ko kuma a wani lungu wane ne na uku ku shine Allah subhanahu wataala yana ganin ku kenan aka sama mutun yaro tun yana karami aka ce mishi kaji tsoron Allah cin hanci haramu ne to in ya girma ya zama minister ya zama shugaban kasa ya zama director ya zama DJ in aka mai kamacin hanci sai ce a wannan haramu ne ni musulmi ne addini na ya haramta ya hana to amma sai ka samu musulmi babba bai iya alwala ba bai iya sallah ba to ina zai shiga cikin hukumce manya irin su cin hanci da rashawa irin su cin amana a baka kudin jama'a ka cinye shi ko kuma ka kashe wani dan kudi ko kuma ka soyo kwaya kana saidawa ƴaƴan musulmi suna haukacewa kai dadin ka samu kudi kaga wannan duka sai imani ne zai sa mutum duka ya fasa wannan abubuwan Allah ya kare mu Allah ya samu daga cikin bari na gari san wannan masu girma daga cikin abubuwa manya wanda ya kamata mu kula dan mu taimaka ma kawunan mu kowa ya yi kokarin gyara ƴaƴan shi da gidan shi makwabci ne da makwabci wannan yayi kokari ya kai shi makaranta wancan shi ko bai kai ba wannan ya kare iyan shi babu shaye-shaye babu kaza babu kide-kide shi kuma wannan makwabcin shi ne katanga daya shaye-shaye kide-kide abinda bai dace ba kaga kenan akwai matsala to shi ake a taimaka ma juna wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan ni zan taimaka an gyara ƴaƴana kai ma ka taimaka kai ma kai kaza gwamnati ma sai ta huta da wani kama ƴan kwaya da kwayar ku da kama azzalimai da kama masu kisa da kwayar masu kaza saboda imani ya zo ya shiga zakatun mutane misali guda ka je Saudiya ka gani inda zaka ga shagon zinariya an saka mai rido babu wani bijil mai kare babu wani polis ko soji da bindiga shagon zinariya ne ya kai unguwan nan duk wanda zai je umara ko haji zai gani ana cewa ashhadu allah hayya ala salah kawai sai a rirye wasu kayan ma a titi ba tattare su amma yanzu kana cikin gidanka kai daki kai bila babba gari karhe na kirki amma zuciyarka tana bugawa kana tsoron ko wani ya shigo ko wani ya hauro kaga wannan rashin imani ne kuma rashin san addini ne inda za a ce kowa ya kwariya san addini musamman ne Allah yake so musamman Allah ba manzo Allah me ya karantar da mu me wace rayuwa ake so mu tsaya mu na musulmi ne to zamu zauna lafiya kuma rayuwa za ta yi dadi amma zaka diba abu babu dadi mai mulki ne yake jin dadi ko talaka talaka ne yake jin dadi ko mai kudi wanda yake da kudi a hannun shi ko kuma wanda bai da kowa cikin tunani yake mutum a cikin AC yana shan sanyi kuma yana zufa mana kenan akwai abin da ya dame shi kuma ya kasa ganewa ala bi zikrillahi tatma innul qulub in zuciya bata gyaru ba babu abin da zai gyaru ka sani da kyau wannan a matsayin ka na mai imani wannan nasiha ce ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna fil jasadi mudgha a jikin mutum akwai wata tsoka idza salwat in ta gyaru salwa jasadu kulluhu dukkan jiki zai gyaru tun daga kanka har ya zuwa kafarka in zuciya ka bata da lahiya to komai bai da lahiya ita ce mai halba jini ta kai ko ina to bata lahiya ta lalace haka manzon Allah ya ce sallama amma in ta gyaru to komai ya gyaru mai kokarin gyara kawunan mu kuma masu girma musamman abinda muke magana shine a wannan hutu ƴaƴan mu kan mu bar su haka kawai mu kai su makaranta su san Allah san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam koya musu Qur'ani karatu mai kyau koya musu hadisi akwai musu daraja iyaye wanda ma an ka mutu za su maka addu'a Allah ya samu dace a ƙarshe manzon Allah yake cewa sallallahu alaihi wasallam akwai sadaka jariya ga duk mutum in ya mutu musamman uba ilimi ya bada akai amfani da shi to wannan sadaka jariya kina malami ne ko kuma a yayi sadaka yayi rijiya ko yayi makaranta ko yayi masallaci shi ma ladan shi yana zuwa to sai na ƙarshe wanda muke magana kan shine kama danka tarbiya mai kyau yadda ulahu zai rika mishi addu'a Allah ya ji kan baba Allah sai ya huta danka zai da karanta Qur'ani kana da kamasho a ciki danka ya je makaranta da mun kai kasa shi kana da kamasho danka ya gina makaranta danka ya yi kudi ya yi masallaci danka ya kaza ya sadaka kai ma da kamashon ka a ciki tunda manzo Allah ya ce alwaladu min kasabi abihi kai da danka kaman wani jibinka ne na kasuwanci hannun jarinka ne danka yadda abin da kai ma da kai a ciki mu kokarin gyarawa Allah ya samu gyara Allah subhanahu wataala ya shiryar da mu shiriya ta musulunci Allah ya samu san dokokin shi kuma kiyaye da kuma soyayya ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ربنا حول لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه وارزقنا تلاوته اناء الليل وطرف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين من توسل الى الله سبحانه وتعالى الله يكاري قسمه Nijar Allah ya kare shugabanninmu Allah subhanahu wa ta'ala kare sojojinmu Allah ya kare iyakokinmu da sauran iyakoki na ƙasashen musulmi kuma salatu wa rahmatullah